إمام المرسلين فداك روحي وأرواح الأئمة والدعاة رسول العالمين فداك عرضي وأعراض الأحبة والتقاة ويا علم الهدى يفديك عمري وما لي يا نبي المكرمات فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي.
masu sauraron assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna marhaban da sake saduwa da juna a wannan shiri na tarihin annabi zababbe, wanda ya kunshi bayar da tarihin annabi Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa yake yi mana daga cikin littafin Ar-Rahiqul Makhtum. Ar-Rahiqul Makhtum. Akarmukalla, a madadin masu sauraro, muna yi maka sallama. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات.
إذا ما سسرارونا بيدمو أشرم مديقة باتا مالان ياسياني أديدي إندي كبام لابارن ونياكي دي فاروس أكان اللارباوا دا فارساوا واندكمو النشيني كارو نفاركو دا لارباوا سكا سامنا سرا أكان سو فارساوا أكان وانن دولة تا فارساوا. A daidai nan muka tsaya ga akramukallahu kuma zai ci gaba a daidai wannan gaba.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masu biye da mu a cikin wannan littafi namu na Ar-Rahiqul Makhtum, mun tsaya inda muke bayani dai akan yadda tsarin dauloli da tsarin mulki da zamantakewa take kafin zuwan addinin musulunci. Domin sanin wannan shine zai ba mu dama mu gane irin canje-canje da nasarori da addinin musulunci ya kawo da rahama da jin kai da tausayi da haɗin kai da girmama juna da mutunta juna da tausayawa juna da haƙƙin iyaye, haƙƙin makota, haƙƙin ƴaƴa, haƙƙin mata da irin damammaki da gyare-gyare da addinin musulunci ya kawo a cikin rayuwarmu. To wannan shine muka tsaya inda muke bayanin yadda yaƙi ya barke tsakanin Larabawa da Farisawa, wanda Allah ya bawa Larabawa nasara ta farko da suka ci akan Farisawa. To wannan yaki an ce an yi shi a wani guri ake kira Zilqar, tsakanin Hani bin Mas'ud shugaban Ali Shayban da kuma wakilin sarkin Farisa na wannan zamani wanda ke kiransa Iyas, wanda shine aka turo shi domin ya karbi wata ajiya da An-Nu'man bin Munzir wanda muka ce sarkin Farisa ya masa daurin rai da rai, ya cire shi daga karagar mulkin sa kuma ya masa daurin rai da rai. To kafin a cire shi ko bayan an cire shi ko ya ji labarin za a cire shi, ya kai ajiyar matansa da dukiyarsa zuwa ga shi wannan Hani bin Mas'ud wanda shine shugaban kabilan Banu Shayban. To shine sarkin Kisra ya turo a karbi wannan da karfin tuwo, wanda shi kuma ya gayyato dangin sa suka taru domin kiyaye waccan amana, kuma akai wannan yaki suka samu nasara. Shine malamai suka ce wannan ya faru ne bayan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ikhtalafa al-mu'arrikhuna fi tahdid zaman hadhihi al-ma'araka, hatta malaman tarihi sun yi sabani wajen iyakance ko sanin a daidai wani zamani ne wannan yaki ya faru tsakanin Farisawa da kuma Larabawa. Faqila huwa ba'da miladir rasul sallallahu alaihi wasallam biqalil, wasu na iyakance wannan zamani da cewa ya faru ne bayan haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kadan. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam ulida li samaniyata ashhurin min wilayati Iyas bin Qabisa ala al-Hira, har ma suna cewa an haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Iyas bin Qabisa yayi wata 8 akan mulki na yankin Hira. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka haife shi, Iyas bin Qabisa shine babban sarki na kasar Hira. Waqila qabla an-nubuwa biqalilin, wasun ce a wannan abu ya faru ne kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kadan, wato kankanin lokaci ya rage aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abu ya faru. Wa huwa al-aqrabu, mala yace wannan magana ita ce tafi kusa da dacewa da abinda malaman tarihi suka dauka. Waqila ba'da an-nubuwati biqalilin, wasu ma sun ce bayan aiko manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama abin ya faru. Waqila ba'da al-hijrati, wasu ma suka ce bayan hijira, bayan annabi yayi hijira ya koma Madina, wannan yaki ya faru tsakanin Farisawa da Larabawa. Waqila ba'da Badarin, wasu suka ce bayan yakin Badar ne, waqila ghayra zalik. Akwai ma waɗanda suka ce din ma dai ba haka bane. To a takaice dai wannan yaki ya faru tsakanin Farisawa da Larabawa, kuma Allah subhanahu wataala ya bawa Larabawa nasara akan Farisawa a karo na farko da aka taba samu a tarihin karan batta da aka yi tai tsakanin waɗannan bangarori guda biyu.
Anta qadasatun imma tuhillat fadaka almaut min qabl almamat walau jahada albariyat minka qawlan lakubbu fil jahim ma'a al'usat wa 'irduka 'irduna wa ru'aka fina bimanzilati ash-shahadati was-salati rufi'ta manazilan wa shurihta sadran wa dinuka zahirun
wa walla Kisra al-Hira ba'da Iyas hakiman farisiyan. Bayan rasuwar Iyas, sai sarkin Kisra ya nada sabon sarki ya ci gaba da mulkin Hira, wanda shine kuma sarki na farko da aka fara sawa ba farisi. Wato daga nan ne Farisawa suka fara kuskure babba a cikin tsarin mulkin su. Da can suka nada Balarabe amma su suke bashi umarni. Da suka ga abin ma baya biya musu bukata, sai suka kawo Bafarise ya mallaki Larabawa, wanda daga nan ne aka fara samun rigingimu masu tsanani. Ismuhu Azadib bin Mahiban bin Muhura bin Dad. Kun san yadda sunayen nasu yake, dama sunaye ne na Farisa, haka ake rubuta su. Wa zalla yahkumu 17 aman. Shi wannan sabon sarki Bafarise yayi shekara 17 yana yin mulki a wannan yanki na Hira, tun daga shekara ta 614 zuwa 631 bayan haihuwar Annabi Isa. Thumma adal mulku ila ali Lakhamin. Daga nan ne mulki ya koma hannun alu Lakhamin, wato su Lakhamiyina da muka ce su ne farkon sarakuna a yankin. To a ƙarshe mulkin ya dawo hannun su. Wannan ya faru a shekara ta 632 bayan haihuwar Annabi Isa.
Fatawalla minhum Munzir bin Nu'man al-Mulaqqab bil Ma'rur. Shine muka ce wannan sarki wanda dan wancan Nu'man bin Munzir ne, mulki ya dawo hannunsa, shine wanda Larabawa suke masa laqabi da al-Ma'rur. Walakin lam tazid wilayatuhu ala 8 ashhur. Sai dai bai dade akan mulki ba, duka wata 8 kadai yana mulki shi kuma ya tafi. Hatta qadima alaihi Khalid bin Walid bi asakir almuslimin. Lokacin Khalid bin Walid ya kai farmaki gurin da askarawan musulmi, wanda shine sakamakon karewar wannan mulki gabaki daya na wannan daula, addinin musulunci kuma ya mamaye wannan guri. Haka wannan shine a takaice abin da ya faru a daula ta biyu wacce ta yi mulki kafin zuwan addinin musulunci a wannan yanki, baran daula ta kasar Yaman da kuma wannan daula ta Hira. Bangare na uku shine al-mulku bi-Sham. Shi kuma yadda tsarin mulki yake a kasar Sham. Da dama an ba amanta ba a baya mun ce tsarin mulki a kasashen Larabawa kafin zuwa addinin musulunci kashi biyu ne. Akwai al-mulukul mutawajjun, wato sarakuna masu kambi ko sarakunan yanka, sai kuma shugabannin kabilu, wanda su ba mulki suke wa kowa da kowa ba, amma iya kabilar su suke jagorantar su duk abin da ya shafi wannan kabila, mai kyau da mara kyau, mai dadi da mara dadi, gaban su ake kawo su warware. Fil ahd allazi majad fihi al-arabu bi hijrat al-qaba'il. A zamanin da Larabawa suka dinga yin hijira suna kaura cewa yankunan su don neman abinci ko neman aikin yi ko nema wa dabbobin su aminci ko kuma gudu daga tsananin zafi da yake yankin su, sarat butunu min qudaata ila masharif ash-sham. A lokacin ne aka sami wasu daga cikin kabilan Qudaa suka yi hijira suka koma iyakar kasar Sham, wa sakanat biha, kuma suka zauna a wannan yanki, ya zama nan ne gidajen su. Wa kanu min bani Sulayh bin Hulwan, suna daga cikin kabilan da ake kiransu bani Sulayh bin Hulwan. allazina minhum banu daj'am wanda a cikin su akwai wasu kabila da ke kiran su banu daj'am bin sulayh al-ma'rufuna bism ad-dajj wadanda aka san su bism ad-daj'ama ana kiran su ad-daj'ama wato wata kabila ce ta daj'amu su kabilan daj'amu din nan su ake kira daj'ama to su ne suka yi mulki akan iyakar kasar Larabawa da iyakar kasar Sham wanda har yanzu akwai ire-iren su a wannan yanki fastana ahumur roman romawa su suka rene su suka maida su nasu kuma suka maida su kariya ta wannan bangaren duk wani wanda zai kawo rum farmaki ta wannan bangare to waɗannan Larabawa su ne kamar ma'aikatan kasar Rum da suke taimaka musu ta wannan shashi liyamnu arabal bariya min al-abas sun yi wannan ne domin su hana Larabawa wanda suke wannan shashi wanda suke cikin Sahara da cikin dazuzzuka su dinga yin wasa da mulkin Romawa wal yakunu iddatan diddal fursi kuma sun tanade su ne dan su zame musu kariya da tanadi idan da Romawa za su kawo musu farmaki ta wannan yanki بغير هداك يا علم الهدات وأعلى الله شأنك في البرايا وتلك اليوم أجل المعجزات وولوا منهم ملكا أولنا اللوكة تشيني سكا سنيا وني يزمي موسى سركي ثم تعاقب الملك فيهم سنين ملكي يتشق بعد زماء سكانن سوس أولن شكرو سوني ماس ملكي سوني ماس فتا أجا أولنا ينكي ومن أشهر ملوكهم daga cikin shahararrun sarakunan su da aka san su a wannan lokaci akwai Ziyad bin Habula wani mutum ne ana kiransa Ziyad bin Habula shine ɗaya daga cikin shahararrun sarakunan su koda za a ji shi a tarihi to ga yankin da ya fito wa yuqaddaru zamanuhum min awailil qarni tsani al-miladi ila nihayatihi taqriban kuma ana gurgurda zamanin mulkin su tun daga farkon karni na biyu zuwa ƙarshen ƙarni na biyu na haihuwan Annabi Isa a wannan zamani suka yi dabdalar su suka gudanar da mulkin su suka ci duniyar su kuma ta kare musu a wannan lokaci wanta hat wilayatuhum ba'da qudumi ali gassan mulkin su ya kare ƙarfin su ya kare daular su ta ruguje bayan isowar ali gassan wanda su suka karɓi mulki a bayan su na dama duniya da tana dawwama a hannun wani da ba za ta iso gare ka ba allazina galabu da ja'ama su suka ci rinjaye akan kabilan da ja'ama suka kwace mulki daga hannun su alama biyadihim suka kwace duk abin da ke hannun su na mulki ya dawo hannun su wato sun yi revolution ko sun karbe mulki daga hannun su wantasaru alaihim suka samu nasara da galaba da ribar yaki akan su fawallatuhumur rumu mulukan ala arabi sham wannan yasa Romawa suka nada su zama su ne sarakuna akan Laraba wanda suka yi kaura suka koma kasar Sham wanda dama mai biye da mu in yaji abinda muke ta cewa da Syria wato kasar Syria a yanzu wanda ita ce Sham a da da kuma Iraki waɗannan kasashe asalin su ba kasashe ne na Larabawa ba kasashe ne na wasu kabilu amma Larabawa sun yi hijira sun koma gurin suka yi karfi har suka rinjaye dukkan kabilun da ke bangaren aka manta ma da su waye ɗan asalin gurin ake ganin kamar yanzu Syria da Iraki kasar Larabawa ce wanda haka ne kasar Larabawa ce amma asali ba nan ne mazaunin Larabawa ko ba nan ne asalin su ba hijira ce ta kawo su gurin kuma suka kafa a gurin har suka zama kasar ta zama ta su kamar yadda yanzu muke ganin su Masar su Morocco su Libya suwaye dukkanin kasashen ba Laraba bane asalin su amma Laraba sun zo sun zauna a gurin saboda tasirin harshen Larabci tasirin addini da auratayya sai aka hade aka zama daya kamar da yanzu kana kallon mu a cikin yadda muke rayuwa kowa ka tambaye suka ji wannan ya ce shi baban sa ba fulata na ce ko baban sa barbare ne ko baban sa kabila kaza ma'ana sai kaga hade-hade da ruwa-ruwa diya haɗu mun hade mun zama abu guda saboda tasirin addini da amanta da wannan rigingimu na kabilanci an zo ana ta auratayya kuma har zaka ga da alamomin da ake wa kowace kabila yanzu ilimi ya zo ba a yin sa zaka ga da kowace kabila da irin tsagenta da irin rubutunta da irin zananta dan kan mutun ya bace a rububi sai ya masa zane kuma da ana kama mutane ma a mai da su bayi to kowa an riga amma alama da wuta yadda ake wa jaki da haka ake wa mutane a fuskar su a tsage fuskar mutum wani akan hanci wani a kumatu wani a karkashin lebe wani a kwibin wajen alwalarsa wani akan goshin sa da zaka ganmu da zane fatafata amma yanzu zaka ga ilimi da yawa cikin jama'a an fara mantawa da wannan bambance bambance to su ma haka suke da kowa yana kokarin ya gane nasa saboda in ya nemi taimako ya bashi in ya nemi agaji ya masa to amma addini yazo di ya kauda kabilanci ya ce kowa da kowa ɗaya ne a wajen Allah wanda yafi girma a wajen Allah shine wanda yafi tsoron Allah wa kanat qa'idatuhum madinatu busra wato headquarters su da sansanin su shine birnin busra wanda shi busra dinan har yanzu yana cikin yankin kasar sham walam tazal tatawalal gasasinatu ala sham bi sifatihim ummalan li mulukir rum su wannan mutane gasasina basu gushe ba su ne suke ci gaba da gudanar da mulki a kasar sham amma fa a matsayin ma'aikata na sarkin rum ko ma'aikata na mulkin rum ko na gwamnatin rum hatta kanat waqa'atu yarmuk har ya zuwa lokacin da aka yakin yarmuk wanda zamu ji a shekara ta 13 bayan hijira aka yakin yarmuk wanda shine musulunci yayi nasara aka kawar da komai aka dawo karkashin addinin musulunci wanda zamu ji tarihin shiga addinin musulunci kasar Iraki da tarihin shiga addinin musulunci kasar Sham da kuma tarihin shigowar addinin musulunci Afirka a biyo mu duk a cikin wannan littafi za a ji asalin komai da tarihin sa yadda zamu fahimci yadda wannan addini ya faro da kuma yadda yazo gare mu yau muke takama da shi
walam tanfiq anil ahwa'i yawman wa ruhul quds minka ala silati bu'itha ila al malabir wa nu'ama wa rahma ya nabiy al marhamati karimun kasahabi ila ahallat shuja'un hadda arkan al bughati balighun 'allama ad dunya bi wahin wa lam yaqra bi lawhin aw dawati
wanqad lil islami akhir mulukihim jabalat bin al ayhami sarakunan gasasina na karshe shine wanda ya mika wuya ga addinin musulunci ya shiga addinin musulunci shi kuma addinin musulunci yana da tsarin sa na mulki shine ai adalci ai gaskiya ai amana ai ji tausayi a girmama na sama a tausayawa na ƙasa a gudanar da komai kan tsarin da addinin musulunci ya amince daka irin wancan mulki nasu na kama kariya waka cika tashi to wannan duk addinin musulunci yazo ya kau da shi suka zama ɗan uwan juna suka zama al'umma daya shi wannan Jabalatu bin al-Ayhami ya shiga addinin musulunci ne a lokacin khalifancin Sayyidina Umar wanda ake masa laƙabi da Amirul Mu'minin wato sarkin mu'minai Umar bin al-Khattab wanda ya kafa adalci ya kafa gaskiya ya kafa amana ya kafa tausayi ya kafa rahama ya hada kan al'ummar musulmi ya kauda fitintunu da rigingimin cikin gida da na waje har addinin musulunci ya ƙarfi kuma har mu ma muka ci nasara addinin musulunci ya shigo yau gashi muna takama cewa mu ma musulmi ne wanda da ba dan aikin nan da waɗannan bayin Allah suka yi da rayukan su da dukiyar su da lokacin su ba to da mu ma bamu san yanzu ma me ma muke yi ba mallan yace to ka duba waɗannan at-tafsil inda Tabari wal Mas'udi wa ibn Qutaybah ibn Khaldun wal Balaziri wa ibn al-Athir wa gairihim wanci mai neman ƙarin bayani da faɗaɗa bincike akan wannan bayani akai dangane ga mulki a ƙasar Sham da mulki a ƙasar Yaman da mulki a ƙasar Hira to ya duba waɗannan littattafai wajen tarihin Tabari da na Mas'udi da na Ibn Qutaybah da na Ibn Khaldun da na Balaziri da na Ibn al-Athir duka waɗannan malamai sun kawo cikakken bayani akan yadda tsarin mulki yake kafin zuwan addinin musulunci wanda sanin wannan kuma shi zai bude maka kofa na kasancewa me ya faru bayan zuwan addinin musulunci to tunda mun ji yadda mulki ya kasance a waɗannan gurare guda uku to kuma zamu dawo ita kuma yankin Hijaz din wannan gwamnatocin guda uku waɗanda suka kewaye Hijaz ne ake ta bayani akan su Yaman da Hira da Sham yanzu kuma sai shi yankin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito shi kuma yaya tsarin sa yake ya gudanar da gwamnati a wannan lokaci shine mallan yace al-imaratu bil hijaz yadda tsarin mulki yake a yankin Hijaz kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
wad tashfal jusum ala arzaya wa ya'lu ad-din min kayd al-wushati wa fiha az-zilwa'ir attihaj wa lam mushamm min ba'd ash-shatati wa qad tasfal al-qulub idha istufizat wa nafhu an-nar yuqid min subati ala ablagh bani 'ilman 'anni wa qad 'udda al-'amil min al-junati
tawali isma'ilu za'ama makkah annabi isma'ilu sallallahu alayhi wa sallam shine ya jagoranci gudanar da mulki a makkah wato shine sarkin makkah na farko a tarihi shine annabi isma'il dan annabi ibrahim alayhi masallatu wassalam aulayat albayti tula hayatihi shi ya ci gaba da kulawa da dakin Allah har zuwa ƙarshen rayuwarsa duk aikin nan annabi isma'il ne ya fara yi wato fiya annabi isma'il Allah ya karɓi ransa walahu mi'a wa saba'a wa salasuna sana yana da shekara 137 Allahu akbar kun ga annabi isma'il ya rayu tsawon shekara 137 a duniya yana mulki a makka kuma waliya wahidun sannan daya daga cikin ƴaƴansa ya ci gaba da gudanar da mulki a bayansa waqila ithnan min abna'ihi mun fada a baya yana da ƴaƴa maza 12 to bi daga ciki ko daya daga ciki yayi mulkin makka shine nabitun thumma qaidar nabitu ne ya fara mulki bayan wucewa annabi isma'il sai kuma dan uwansa qaidar wa yuqalu al-aks wa suna cewa qaidar ne kenan ya fara mulki sannan nabitun yayi a bayansa wato dayan biyu dai bayan wucewa annabi isma'il wanda shine farkon sarkin makka to wanda yayi mulki a bayansa ƴaƴansa guda biyu ne qaidaru yayi ya ba nabitu ko nabitu ya ba qaidar summa waliya amra makka ba'dahuma jadduhuma mudad bin amr al-jurhumi sannan wanda ya ci gaba da jibinta lamarin makka bayan wuce waɗannan ƴaƴa guda biyu na annabi isma'il shine kakansu na wajen uwa shine mudad bin amr al-jurhumi wanda mun ce shi wannan mudad bin amr al-jurhumi shine ya aurar da yarsa ga annabi isma'il wata ita ce ta biyu bayan wacce annabi ibrahim yace ya saka saboda rashin kirkinta fantaqalat za'amatu makka ila jurhum wannan shi ya jawo jagorancin makka ya koma hannun kabila jurhum ya fita daga kabila annabi isma'il wa zallat fi aidihim su suka ci gaba da gudanar da mulkin makka wato sun yi wa zuriya annabi isma'il jirin mulki wa kana li aulad isma'il markazu muhtaram amma didda haka didda an yi jirin mulki an kwace mulki a hannun zuriya annabi isma'il ya dawo wajen dangin babarsu to didda haka dai suna da matsayi da ake girmama su ake ganin mutuncin su saboda matsayin baban su shi ya kafa birnin makka limali abihim min bina'il bait saboda matsayin da baban su ya samu na shine ya taimakawa annabi ibrahim shi ma baban sa ne suka gina dakin Allah walam yakul lahum min al-hukm shay'un amma a harkan mulki ba su da ticewa ba a komai da su harkan mulki to amma kuma suna da matsayi ana ganin girman su in suka wuce za a ce ayyan wane ne wa madatu duhuru wal ayyamu hakanan zamunna da lokuta da ranaku suka taucewa ba a harkan mulki da su ba su da cewa ba sa tsoma baki akan harkan mulki walam yazal amru aulad isma'il da'ilan yace haka lamarin ayyan annabi isma'ila ya kasance cikin wato kankanta ba a jin su ba a ganin su ba a komai da su la yuzkaru ba ma a ambatan cewa ma akwai su ma haka suka yi ta karewa su ma tunda ba a jin sunan su hatta da ufa amru jurhum halamarin jurhum yayi rauni tunda shi dama mulki in ka dade kana yi mahaushin ka ake ji har ma ka dan taba kadan kai abin arziki ka sauka saboda ka su ma ana nan sai lamarin ya lamarin su yayi sanyi kubaila zuhuri buhtun nasar kafin bayyana sarki buhtun nasar wanda wani banasari ne wanda ya fito ya zo ya ragargaza ya yi rugurguzau a wannan yanki wa akhaza najmu adnan as-siyasi yata'allaqu fi ufuqi sama'i makka daga nan ne tauraron Adnan na siyasa ya fara haske a sararin samaniyar Makka. Wato aka fara jin labarin sa, al'amarin su ya fara bayyana kenan munzu zalikal asr, tun daga wannan zamani. Sai kuma Adnan, wanda mun ce tsakanin Adnan zuwa Annabi Isma'il hula 40 ce, daga Adnan kuma zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama hula 21. Wannan shi ya bayar da mutum 60 kenan da daya tsakanin Annabi Isma'il zuwa Annabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. فداك الكون يا عطر السجايا فما للناس دونك من زكاتي.
Dan zamu tsaya a darasi na gaba, zamu ji yadda ta kwashe tsakanin Bukhtun Nasar da kuma Adnan dangane ga abin da ya faru na dawowar mulki karkashin jagorancin ƴaƴan Annabi Isma'ila bayan sun rasa shi tsawon shekaru. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
رغم العدات وذكرك يا رسول الله زاد تضاء به أسارير الحياة وغرسك مثمر في كل سطع وهديك مشرق في كل ذات.
نعم تعالى إساك ومالاً دع الخيري. Wasu sauraro, a nan zamu dakata a cikin wannan shiri na tarihin Annabi zababbe na wannan lokaci. Sai fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu ladan da ke tattare da sauraro da kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Kamar da kuma muke faɗa, masu sauraron da ke son aiko da wata tambaya da ta danganci tarihin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko dai akan wani abu da malam ya faɗa a shirin mu na baya, ko kuma dukkan waɗansu al'amura da suka danganci tarihin manzon Allah, ana iya rubuto mana ta saƙon waya na text a lambar wayar da muke bayarwa 0803658124, ko kuma a yi amfani da adireshin mu na email wato tambayoyi@yahoo.com. a nan za mu dakata a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da kuma wanda ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai. Ana muke sallama da malam. Assalamu alaikum warahmatullah.
Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh.
To madadin abokan aikin ma da suka bayar da gudunmawa har shirin ya zo muku a cikin nasara, musamman shugaban sashen kasuwanci na wannan gida Murtala Muhammad Habib Ja'far Madobi ke sallama da ku. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
وفيها الزل وائر اتحاد ولم الشمل من بعد الشتات وقد تصحو القلوب إذا استفزت ونفح النار يوقظ من سباتي ألا أبلغ بني علمان عني وقد عد العميل من الجنات على أسانا وتستحلون ميل الغانيات وإن السل عدو ومسيس قرح رفعتم بيننا صوت النعات وإن عبست لكم ميزا خنعتم خنوع الموفقين.